Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Sunana Aisha Mu'azu tare da Baba Yakub Makiri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na yammacin yau Asabar 25 ga watan Nuwamban 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga Baba da kanin labarai.
Aisha, sama da fursunoni 30 na Falasɗinawa ne suka samu gagarumin tarba bayan sako su daga gidajen yarin Isra'ila a matsayin wani bangare na yarjejeniyar tsagaita wuta. Da sanyin safiyan yau Asabar kuma an kai wani gagarumin hari a birnin Kyiv da wani jirgi mara matuki samfurin Shahid na kasar Iran, wanda Iran ta kira. Kana ministocin harkokin wajen wato Koriya ta Kudu da China da Japan suna shirin ganawa a birnin wato Busan na Koriya ta Kudu a yau Lahadi.
To kanin labaran kenan aka saurara. A bangaren rahotanni kuma za a ji dalilan da yasa kotun ɗaukaka ƙarar zabuka a Abuja ta sauke nasarar zaben kakakin majalisar dokokin jihar Bauchi.
A yau zamu bude taskarar sakonnin namu da sakon haɗin gwiwa daga Babangida Buba Fajewa daga ƙaramar hukumar ta kai tare da Gali Mamman Ibra.
To sai ai mana afuwa. Sannan kuma za a ji yadda haƙar ma'adanai a ƙasar Ghana yake yi wa gandun daji barazana.
Tasirin sare bishiyoyi domin haƙar ma'adinai a gandun dazukan ƙasar na da girma sosai, kuma ba al'umman ƙasar kadai ne ya shafa ba, har da ma dabbobin da suke rayuwa a cikin ta.
Kazalika za ku saurari wata tattaunawa da muryar Amurka ta yi da jami'in hulɗa da jama'a na hukumar fasakobri na Najeriya, wato custom. Bayan nan kuma za mu kawo muku shirin a dawo lafiya, wanda Baba Yakubu Makiri ya shirya kuma zai gabatar. Kuma a yau shirin zai mai da hankali ne akan wani mummunan hatsari mota da ya lakume rayukan sama da mutane 20 a jihar Neja. Sai wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta email. Amma dai yanzu ga Baba da kashin labaran duniya na farko.
Assalamu alaikum ga labaran duniya kashin farko. Sama da fursunoni 30 na Falasɗinawa ne suka samu gagarumin tarba yayin da suka dawo gida a yammacin kogin Jordan da aka yi wa ƙawanya a jiya Juma'a, bayan sako su daga gidajen yarin Isra'ila a matsayin wani bangare na yarjejeniyar tsagaita wuta na yakin da ake gwabzawa a wurin. Fursunonin da aka kama su da aikata ƙananan laifuka da kuma laifukan kai hari a kan shingen bincike a wajen Baitul Maqdis. Daruruwan Falasɗinawa ne suka taru domin tarbansu da waƙoƙi da taɓe da cire hannu suna ihu. Wasu da aka sako sun rataya tutocin Falasɗinu, wasu kuma suna ɗauke da koriyar tuta ta Hamas, suna bayyana alamun samun nasara a taron jama'a da suka haɗu da su. A ƙarƙashin yarjejeniyar Hamas za ta sake mutane 50 garkuwa da su, kana Isra'ila kuma za ta sarki fursunoni Falasɗinawa 150 a cikin sama da kwanaki hudu. Isra'ila ta ce za iya ƙara wuni guda a kan yarjejeniyar domin ƙara sako wasu mutane da aka yi garkuwa da su. Ko da yake yanayin ya kasance cikin annashuwa a garin Baituniya a kusa da gidan yarin Ofar na Isra'ila a yammacin kogin Jordan, amma dai mutane suna ɗarɗar. Da sanyin safiyan yau Asabar an kai wani gagarumin hari a birnin Kyiv da wani jirgi mara matuki samfurin Shahid na wadda Iran ta kera. Mutane 5 ciki har da wani yaro sun jikata a harin, a cewar magajin garin Vitali Klitschko a sakonsa na Telegram. Rundunar sojin sabanta Ukraine ta ce harin shi ne hari mafi girma da aka kai da jirgi mara matuki tun farkon mamayar Rasha. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa a yau Asabar a cikin rahotonta na wuni da take fitarwa game da mamayar da Rasha ta kai a Ukraine cewa ƙarfin jirgin ruwan sojan Rasha a tekun Bahar Aswad wurin sake lodin jiragen ruwa da makamai masu linzami a Tunganta na Novorossiysk ka iya zama muhimmin al'amari a tasirin jiragen. Ministocin harkokin kasashen waje na Koriya ta Kudu da China da Japan suna shirin ganawa a birnin Busan na Koriya ta Kudu a yau Lahadi, wanda ke zama taron ministocin harkokin wajen kasashe na kasashen uku na farko tun watan Agustan shekarar 2019. Koriya ta Kudu, wadda ita ce ta amshi bakoncin taron kuma za ta jagoranci taron, tana fatan yin amfani da wannan damar wajen kyautata dangantakarta da kasar China, wadda ta yi tsami a 'yan shekarun nan. Sai dai masana ba su da kwarin gwiwa game da yiwuwar samun nasara a taron. Mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen kasar China, Mao Ning, ya bayyana a yayin wani taro manema labarai na wuni a ranar Laraba cewa tattaunawar yin aiki tare karkashin wato tsakanin kasashen guda uku za ta mai da hankali ne akan muradun kasashen. Kasar China dai tana mutunta tsarin kuma tana fatan yin aiki tare da ROC da Japan da domin zarfafa haɗin gwiwa da ke tsakanin su. Wato ROC da shi ne takaitaccen sunan Koriya ta Kudu. Ministocin harkokin wajen kasashen guda uku na iya yin tattaunawar aiki a fannoni daban-daban tsakanin wato kasashen China, Japan da kuma Koriya ta Kudu din mai daukar bakoncin taron.
Madalla, kashin labarin na farko kenan, baba zai sake dawowa da kashin labarai na biyu, amma kafin nan bari mu garzaya Najeriya. A Najeriya har yanzu dai tsuguni bata kare ba dangane da batutuwan zaɓe, yayin da ta leko ta koma a wasu jihohi, wasu kuwa kotunan sun tabbatar musu da zaɓukansu. Bincike na nuni da cewa karankaf an shigar da ƙararraki iri daban-daban har 2209, yayin da aka kafa kotunan zaɓe 98 domin bin bahasin waɗanda suka shigar da ƙararraki. Tuni har an kammala gudanar da duka waɗansu waɗannan shari'u, a yayin da guda 147 da ta shafi majalisar dattawa an kammala, sannan kuma guda 417 a ɓangaren majalisar wakilai na tarayya ana bin diddiginsu, kamar yadda za ku ji a cikin rahoton da wakilin muryar Amurka Muhammad Abdulwahab ya haɗa mana daga Bauchi.
Sanin kowa ne dai, musamman 'yan siyasar Najeriya, batun zaɓe abu ne mai sakakkiya da kuma wahala, ganin cewar a yawancin lokuta sakamakon zaɓen a jihohi ana ƙalubalantar su a kotuna saboda nuna rashin gamsuwa da irin sakamakon da hukumar zaɓen ta sanar tun da farko. A jihar Bauchi an shigar da ƙararraki guda 45, guda 4 sun ƙalubalanci zaɓen gwamna, guda 3 sun ƙalubalanci zaɓen sanatoci, guda 10 suka ƙalubalanci 'yan majalisar wakilai ta tarayya, guda 28 suka kalubalanci majalisar dokoki na jiha. Sai dai kuma a jiya Juma'a ne kotun ɗaukaka ƙara da ke Abuja ta kori kakakin majalisar dokokin jihar Bauchi, Alhaji Abubakar Suleiman, daga kujerarsa a matsayinsa na ɗan majalisar dokokin jihar Bauchi mai wakiltar mazaɓannin gita tsakiya. Sannan ta ba da umarni a sake gudanar da zaɓuɓɓuka kuma zaɓu guda 10 na tuntuɓi Abubakar Yakubu Suleiman kan hukuncin da kotun ɗaukaka ƙaran ta zantar da ta ce ya sauka a kan kujerarsa, sannan a sake zaɓe a mazaɓu guda 10. Ga abin da ya shaida mini.
Dama su suna su mutane APC suna da wani tababa ne a kan zaɓen.
Sabuna ta ba mu judgment ne in our favor.
Haka.
To kuma sai su ga appealing.
Okay.
Su ga appealing kuma shi ne yanzu da ka appeal court ta ce ya zai a sake zaɓe a wannan akwatin agogo da ake alayi don cewa an yi wa gwamnati.
Ba ka da wani fargaba?
No, insha Allah, ko karam. Already ina da lead na 1,800 a wani abu. Ko ka yi duk zaɓen da za a yi a kan wannan za a dora mu wannan lead din da nake da shi.
Hukuncin da kotun ta ɗauka na korar kakakin majalisar Bauchi daga kan kujerarsa ya biyo bayan rashin gamsuwa da sakamakon zaɓen ranar 18 ga watan Maris da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta bayar, ya sa Abdulmalik Ningi ɗan majalisar APC ya ƙalubalanta. Kan haka ne kuma sai na tuntuɓi Comrade Sabo Muhammad Jigo a jam'iyyar APC, ya ce suna da ƙarfin gwiwa kan wannan lamari.
Waɗanda muke yin kadin 'ya'yan jam'iyya, mu mun san dama idan dai kotu ta duba abubuwan da aka gabatar za ma ga a zo wannan matsayi. Yanzu muna shiri domin mu duba wannan hukunci kuma mu ga yadda za mu yi tunkari wannan umarni na kotu, tunda shi ne umarni na ƙarshe kuma kuma muga yanda za ne mu tabbatar da cewa abubuwan da aka yi mana a wani
shi abin da yake cewa ma akwai wasu kurikun sa wajen 1000 da wasu abubuwa wai akai za a dora saboda haka baya da wani fargaba ya wannan bai ba ku sanin gwiwa ba
amma dai abin da muke sani shine dama tuntuni halin da ake ciki shi wanda yake kan kujeran mutanen mazafin ba sun gaji da shi ka gane ko so dan haka wannan yaron shi ake magana kani kuma shi ake so kuma shi ake yayi kuma don haka yanzu an ba wa su mutanen wa'ina akwatinan zarafi su zo su nuna kaunan su su nuna amincewar su
Abdulwahab Muhammad Mira Amurka daga Bauchi a Nigeria
Kai da Abdulwahab Muhammad. Masarar wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye yanzu ga baba da karashin labaran duniya.
Kokarin isa ga ma'aikatan gine-gine 41 da suka makale a wani rami da ya rushe a arewacin India tsawon makonni biyu ya sake cin tura a yau Asabar. Masu aikin ceto dai sun dade suna aiki da hannu wajen kwashe tarkace bayan na'urar haƙar rami da suke amfani da ita ta lalace kwana guda a lokacin da suke bi ta buraguzan duwatsu da dakarafa ana amma kuma an dakatar da aikin a yau Asabar. Arnold Dix kwararre ne na ƙasa da ƙasa da ke taimakawa tawagar ceton a wurin da hatsarin ya faru a jihar Uttarakhand ya ce ba a san lokacin da za a sake fara aikin haƙar neman mutanen ba. Ma'aikatan sun makale ne tun a ranar 12 ga watan Nuwamba lokacin da zaftarewan ƙasa ta yi sanadin rugujewan ɓangaren wani rami mai tsawon kilomita 4.5 wanda suke ginawa da ya ruguje kimanin mita 200 ko kuma takuta ƙafa 650 daga ƙofar shiga ramin. Ya tabbata amfani da na'urar haƙar ramin da wurin mai yawan wato da ake haƙar rami a wurin mai yawan tsaunuka yana da matuƙar wahala ganin cewa na'urar ta lalace sau biyu yayin da ƙungiyoyin agaji kuma suka yi yunƙurin tonowa da kuma sake mai da mutanen da suka makale a cikin rami ga iyalansu.
Baya ku makeri kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yanzu kuma za mu sake mai da hankali akan sauran rahotannin mu. A wata ziyara da kakakin hukumar custom na Najeriya Alhaji Abdullahi Aliyu mai wada ya kawo ofishin muryar Amurka a nan Washington DC ya tattauna da abokin aiki mu Ibrahim Kalmasi Garba. A game da ziyararsa da zuwa nan Afirka da kuma yadda hukumar za ta amfana da ita nan kuma akan wasu batutuwa masu muhimmanci da suka shafi ci gaban Najeriya ya kuma fara da masa tambaya ne a game da makasudin wannan ziyarar tasa zuwa Amurka sai yace
mun zo wani abin da Turawa suke kira workshop ko kuma na wanda ya shafi harka ta suna ce mai scrutinization of information wato kan harka ne na yanda waɗanda suke harka ta information ko ta public relations a gwamnati wanda ya shafi harka ta tsaro su ya za su yi managing wannan information tsakanin su da publics yadda za a samu peace a samu zaman lafiya a samu ci gaba a duka duniya gaba daya.
To ta yaya wannan course da kuke zai amfani ma'aikatar custom?
To shi wannan course idan ka duba zaka ga gaba daya ita rayuwa yanzu duniya gaba daya ta kuma abin da ke kira global village saboda haka yanzu information yana a hannun tafin hannun mutane saboda wayar hannu da waye so yanzu dole a matsayin ka wanda kake harka na abin da ya shafi hudda da jama'a da fitar da sakuna akan abubuwan da ake aiwatarwa na ita wannan hukuma tamu so ya kamata dole mutum sai shi ma ya samu sababbin dabaru da sababbin ilimi ta yanda zai tafiyar da mu'amala da mutane sannan kuma zai ba su sako su fahimci abin da ake yi da kuma abubuwan da ake domin taimakon su ne domin ci gaban kasa gaba daya.
To hukumar ku ta custom na ɗaya daga cikin hukumomin da Najeriya ta dogara da su wajen samun kudaden shiga shin akwai wasu hanyoyin da kuka bullo da su sabbi da za su taimaka ma gwamnati ta yanzu wajen samun ƙarin kuɗaɗen shiga?
To a wannan sabon controller general na customs da muke da shi ya zo da kwanan nan aka nada shi a cikin watanni baya da suka wuce. Daga cikin abubuwan da ya kawo shine amfani da abubuwa guda uku. Na farko da kawai abin da ake kira innovation shine amfani da abubuwan nan na zamani na kimiyya da fasaha domin tafiyar da abubuwan da suka shafi karban haraji, abin da suka shafi hana fasa kauri da sauransu. Na biyu shine haɗin gwiwa, shi yake kiran shi collaboration da Turanci. Ya zai yi mu'amala da duk wanda suke da ruwa da tsaki domin tafiyar da al'amura da ya shafi ita wannan hukumar na custom. Sai na uku shine abin da ya kira shi da suna consolidation. Ai ba yazo ya fara daga zero bane ba, ko daga sifili ya fara ba, wani yayi wani abu, wani ya ƙara yin wani abu, so zai daura da abin da wani na bayan shi mai kyau, so shi ma zai daura akai. So shi yasa zaka ga yanzu a cikin wannan watanni da suka rage na shekara, yanzu mun kusa shiga watan ƙarshe, zaka ga harajin da muke karba ya tafi kusan biliyan 300 a wata muke karba da aka shigo wannan shekara ta biyu. Shi kuma harka ta fasa kauri da harka kuma ta yanda za a yi abin da Turawa suke cewa trade facilitation, ya za a zama to an haɓaka kasuwanci, shi ma yana daga cikin ayyuka da hukumar custom take.
To Ibrahim ka Almasi Garba kenan a tattaunawar shi da Alhaji Abdullahi Aliyu mai wada kakakin hukumar custom na Najeriya. Labarinmu na gaba zai kai rahotonmu na gaba zai kai mu kasar Ghana. Duk da yabo daga Bankin Duniya kan kokarinta na rage hayaki mai gurɓata muhalli, har yanzu gandun dajin Ghana na fuskantar barazana daga masu haƙar ma'adani ba bisa ƙa'ida ba. Rahotanni na baya-bayan nan da hukumar kula da gandun daji ta Ghana ta fitar sun nuna cewa Ghana ta yi asarar gandun daji kusan hekta 500,000 saboda haƙar ma'adani ba bisa ƙa'ida ba. Masana dai sun ɗora alhaki a kan shigar da manyan injina da fasaha da 'yan ƙasar China ke yi a game da ƙaruwar matsalar irin wannan baragar. Hamza Adam yana ɗauke da ƙarin bayani cikin wannan rahoton.
Hakar ma'adinai a kananan filaye na ba da gudunmuwar kashi 30 cikin 100 kwal da kasar Ghana ke samarwa, kuma dubban al'umman kasar ne ke dukufa a kai wajen ciyar da kansu da iyalansu. Tun shekarar 1989 da gwamnatin Ghana ta samar da dokar hakar ma'adinai a kananan filaye, kasar ba ta fuskanci matsala mai girma na gurɓata muhalli ba. Sai da wasu 'yan kasashen waje musamman Chinesawa suka shiga sana'ar taɓa rauniyar hanya, abinda ya janyo mummunan tasiri ga muhalli tare da tattalin arzikin kasar.
When we are managing our own affairs,
a lokacin da muke gudanar da ayyukanmu da kanmu, sai ba ma samun matsalolin gurbacewar muhalli da barna. Har sai daga shekarar 2010, za a iya cewa shekarar 2006 zuwa da baki suka fara shigowa, amma shigowar al'umman China ya bar matsalan ta yi girma sosai, saboda Chinesawan sun kawo na'urorin hakar ma'adinai na zamani, abinda ya bar matsalar ta yi tsanani kenan.
That is where the challenge became severe.
Ghana na da gandun dazuka 288, kuma a halin yanzu waɗannan dazukan na fuskantar barazana saboda ayyukan hakar ma'adinai ba bisa ka'ida ba da aka fi sani da galamsey. Rahotannin baya-bayan nan da hukumar kula da gandun daji ta ƙasar Ghana ta fitar sun nuna cewa Ghana ta yi hasaran gandun dazuka kusan hekta 500,000 a cikin dazuka 34 saboda hakar ma'adinai ba bisa ka'ida ba. Kafin shekaru 10 da suka shuɗe, abin da ya fi jan hankalinmu shine yaki da matsalar sare bishiyoyi da gobarar daji. Amma a yanzu ya kamata mu magance hakar ma'adinai ta rauniyar hanya, saboda tasirinsa yana da girma fiye da sare bishiyoyi.
We have to deal with illegal mining.
Tasirin sare bishiyoyi domin hakar ma'adinai a gandun dazukan kasar na da girma sosai, kuma ba al'umman kasar kadai ne ya shafa ba, har da ma dabbobin da suke rayuwa a cikin ta.
It have a lot of impact.
Yana da tasiri mai yawa akan muhalli da ma dabbobin da ke dogaro akan wannan dazuka domin su rayu. Misali, idan kana da wasu halittu masu rai a cikin dajin, kasancewa dabbobi ne waɗanda ke cikin ƙasa, za su iya mutuwa saboda matsanancin yanayi da sare bishiyoyin ke haifarwa. Gwamnatin Ghana ta ɗauki mataki da dama, cike har da cafke wasu daga cikin Chinesawan tare da ci sakiyarsu zuwa kasarsu, da dakatar da baiwa masu hakar ma'adinai a kananan filaye lasisi tare da kona na'urorin hakar ma'adinai da dai sauransu.
The main effort of the command.
Kokarinmu shine mu cimma manufarmu na kare dazukanmu da ruwanmu ga barin masu hakar ma'adinai ta rauniyar hanya.
From the one tomb destruction.
Duk da waɗannan matakan har ila yau kulliya bata biya kudin sabulu ba saboda ana ci gaba da amfani da manyan na'urorin hakar ma'adinai wajen gudanar da ayyukan. Shin ina mafita? Ya kamata Ghana ta dakatar da shigo da na'urorin da ake amfani da su wajen hakar ma'adinai a kananan filaye saboda suke bada gudunmuwa mai yawa wajen gurbata muhallinmu. Ghana na ɗaya daga cikin ƙasashe 15 da suka rataba hannu kan yarjejeniyar rage fitar da hayaki mai gurbata muhalli da Bankin Duniya. Idan an ci gaba da hakar ma'adinai a dazukan ƙasar ba bisa ka'ida ba, ko shakka babu Ghana ba za ta yi ya cimma burinta na rage ton miliyan 10 na hayakin carbon a ƙarshen shekarar 2025 ba. Na tuntubi ofis ɗin jakadan China a Ghana domin ji ta bakinta, ko shin tana da tsokaci bisa zargin hakar ma'adinai ba bisa ka'ida ba, amma ko bata ce uffan ba a lokacin da nike hada wannan rahoton. Hamza Adam daga Kumasi, Ghana.
An gaida Hamza Adams. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yako Makeri ne daga nan birnin Washington DC nike sallama da ku a daidai wannan lokacin. Shirin a dawo lafiya zai duba wani mummunan hatsari ne da ya faru a jihar Niger da ke arewa maso tsakiyar Najeriya wanda ya laƙume sama da rayuka 20 a wannan mako. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana da ƙarin bayani.
Wasu daga cikin fasinjojin babbar motar nan da ta yi hadarin da ya halaka kimanin mutane sama da 20 a jihar Niger, Najeriya sun yi bayani akan abin da ya faru da su da kuma inda suka fito da ma inda za su. A lokacin da muke zantawa da su a babbar asibitin gwamnati da ke garin Kwantagora, sun ce sun fito ne daga garin Gwarenyu ta jihar Sokoto kuma za su Ibadan ne ta jihar Oyo kafin wannan lamari ya same su.
Isa Alawa daga Gwarenyu, jihar Sokoto. To abin da faru matsalar mota ce, hatsarin mota ne, Allah ya kawo mana. Bayan ka mota bamba mai karo ba mai komai ba, galam na an ka buga ta kwace mu. Balu ce ka to tsakanin da Allah mai Elisa ko mutum na wannan. Tunda ni dai daga cikin yaran da nake tare an ce mu yaro guda ya kare. Saboda ban iya zuwa ni. Kaga shi a sandiya ni an san wannan daga sun ka dauko ga wakin sun haka sun wada ne. Sun ga cewa yaro ya kare kuma an samu hasara ka tsakanin da Allah, tunda nan dai ni dai ko ka na dauko ni na ga wakili yara da dama. To abinda a cikin albasa abban sani ba.
Adam duba masar dai a gwarayo mun ka taso lodin mota albasa ce da wake da tafarnuwa. Akasarin gaskiya wanda ya kasance mu dai tana mana ta yana da mun kaje abun bugun dai ta dan bugira ne haka. So san daga nan na da abun bugun na ta duk gaba da sai ɗaya abu.
Imanin ku nake.
Mutanen nan za su haya madari. Awo gaskiya wasu kam sun samu rauni kuma wasu sun samu kariya, kaga wasu an samu raguwa a ciki. Wasu dai suna can zuba a gane da akasarin da yau duk duk wanda dai ba su da rayuwa da dai suna a can yanzu ta wurin motar.
Binciken farko da hukumar kiyaye haɗurra ta Najeriya ta gudanar a kan lamarin ta ce obalodi ne da kuma mugun gudu shi ne ya haddasa wannan haɗarin. Kwamandan hukumar mai kula da jihar Niger Kumar Sukwam ya ce har ya zuwa wannan lokaci da muke magana da shi ba su kammala bincike ba akan lamarin. Sannan ya kara da cewa
then as a result of overspeeding and loss of control the mumuni gamu intensifying against carrying human being goods and animals a cikin trailer don mu ba dabba bane.
To kaman shi wannan azdan na magama mutun nawa ne kuka tabbatar da mutuwar su ku a hukumance?
Mutane 17 suka mutu a take da ta faru. Sai gashi dai an tara mutane da aka hasarin ta faru ana ta bincike, wayansu da suka dan samu rauni wani dan bruises sun kwashe jakansu suka tafi. To shine ko yanzu ma dan sanda ba zai giya maka ko mutane 100 bane ko 200 amma they were in large number kuma na tabbas maka dai sun fi 100. Mutane 17 suka rasu. Sauran asibiti a jiya guda 2 suka rasu. Aka samu 19 a asibiti a yau da safe duka follow up na asibiti. Muga development na improvement. A yau da safe an discharging 18. Aya ya rage. One is left in the hospital.
Matsalar rashin kyawun hanyoyi da kuma mugun gudu da obalodi na ɗaya daga cikin dalilan da ke haddasa haɗurran motoci a Najeriya, al'amarin da ke haddasa asarar dukiya da ma rayukan jama'a. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Tagaida na Batsari. Sai dai wasu na ganin batun rashin ingancin motoci na cikin abubuwa da ke haddasa tsarin motoci a kasashe masu tasowa. To ko hakan na da nasaba da dalilan da ya sa ma'aikatar kwastomin Najeriya take hana shigowa da motoci ta ɓarauniyar hanya zuwa cikin Najeriya. Alhaji Abdullahi Aliyu Maiwada, jami'in hulɗa da jama'a na ma'aikatar kwastomin a Najeriya, a tattaunawarsa da abokin aiki na Ibrahim Kalmasi Garba, ya ce akwai buƙatar a shigo da ingantattun motoci a Najeriya.
Kaga yanzu ai muna cikin ƙasar Amurka, kuma za ka ga Amurka ai da kwai kamfanunuka da yawa da ake haɗa motoci, ake ƙera su, ake assembling ɗinsu. Mu ma a Najeriya wata rana muna son mu zo wannan wuri. So in ka kalla da kwai abin da ake kira National Automotive Policy, mu muna fatan yanda za mu ringa hansa babban motoci, ba wanda aka hau ba aka rage mana ba. So daga cikin wannan tsari, shi yasa gwamnati ta kawo tsari na ya zamanto cewa duk motocin da a shigo da su, sai dai a shigo da su ta iyaka ta Toku. Teku iyakar teku hanyar shiga ɗaya ce, hanyar fita ɗaya ce. Ishi kuma iyaka ta boda ta ƙasa ba ka da kwai abin da ke kira Turawa suke kira porous borders. So ka iya controlling motocin da shigo ta wannan hanyoyin suna da yawa bila adadin. So a wannan dalili ne yasa gwamnati take ganin gwara a shigo da su ta hanya ɗaya, a fitar da su ta hanya ɗaya. Amma kuma ana shi sa ake karɓa haraji akai. Me yasa ake karɓa haraji? Mu ma mu dawo yanda muke a baya, ana assembling motoci a Najeriya, muna hawan sababbin motoci ba wanda aka hawo aka rage mana ba.
Toma da la'anar ne kuma za mu dakatar da wannan shiri sai sabon mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin ma'aikatar sashen Hausa na muryar Amurka, musamman Fiona wa Mayi da ta daidaita sautin shirin, Baba Yakubu Makiri daga Washington nake sallama da ku. A huta lafiya, kuma a dawo lafiya.
Adalla a gaida Baba Yakubu Makiri. Yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta email. A yau za mu buɗe taskarar sakonnin namu da sakon haɗin gwiwa daga Babangida Buba Fajewa daga ƙaramar hukumar ta kai tare da Gali Mamman Ibra da Yawala Sani ta kai tare da Ilyasu Yakubu Digawa. Suka ce VOA Hausa, haƙiƙa mu al'ummar Najeriya mun fara cire tsammani da samun adalci a kotunanmu, ganin yadda ake yanke hukunci cike da kurakurai haƙƙi da san rai, musamman ma in an kwatanta da yadda aka yanke hukunci a jihar mu ta Kano da kuma Zamfara da Kogi tare da jihar Imo. Haka za a yi ta tafiya, to wallahi za a waye gari talakawa za su daina yin zaɓe a ƙasar mu Najeriya, domin ba mu ga amfaninsa ba. Daga ƙarshe muna addu'ar Allah ya kawo mana ɗauki a ƙasar mu. Sai kuma saƙon Sani Muhammad Cindo, unguwar Karofin Madaki tare da Zainab Malama makaranta Bauchi, ya ce salam VOA Hausa. Tabbas jan kunne ga masu yunkurin tada fitina a jihar Kano, da rundunar 'yan sandar jihar ta yi abin a yaba ne. Za mu yi amfani da wannan dama mu ja hankalin al'ummar jihar Kano da su zauna lafiya da juna, domin zama lafiya ya fi zama ɗan sarki. Haka yake, wannan ne kuma ya kai mu ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Firistoci 30 na Falasɗinawa ne aka suka samu gagarumin tarba yayin da aka sako su gida yammacin kogin Jordan, wanda aka yi wa kawanya a jiya Juma'a bayan sako su daga gidajen yarin Isra'ila a matsayin wani bangare na yarjejeniyar tsagaita wuta. Firistoci da aka kama su da aikata ƙananan laifuka da laifukan kai hari akan shingayen bincike a wajen Baitul Maqdis, ɗaruruwan Falasɗinawa ne suka taru domin tarbansu da waƙoƙi da taɓe da cire hannu da kuma ihu. Da sanyin safiyar yau Asabar an kai wani gagarumin hari da jirgi na wato bana matuki a birnin Kyiv, samfurin Shahid wanda Iran ta ƙera. Mutane biyar ciki hadda wani yaro ne suka jikata a harin, a cewar magajin garin Vitali Klitschko a sakonsa na wato Telegram.
Masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yamma. Sai kuma zuwa can anjima da daren ku idan Allah ya kai mu, wato karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana. A ji mu ɗauke da wani shirinmu na dare kuma na ƙarshe a wunin yau. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makiri da ya taya ni gabatar da shirin, sai wacce ta shirya kuma ta bada umarni Fiona Wandundu da injiniyanmu na yanzu Nashwan. ni Aisha Mu'azu nake muku fatan alkhairi. Ma'assalam.